This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Akalla Falasina 13 aka kashe a wani hari da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yamma da kogin Jordan a cewar sojojin Isra'ila da na Falasinawa. Wata fashewa da ta faru a birnin Kabul ta yi sanadin mutuwar mutum daya, wasu uku kuma sun jakkata a yammacin jiya Asabar a cewar 'yan sandan kasar Afghanistan. A yau Lahadi Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci ƙasar Sri Lanka ta yi ƙoƙari wajen tabbatar da adalci yayin da ƙasar ke bikin tunawa da mutane 279 da suka mutu a wani mummunan hari da aka kai akan farar hula shekaru 5 da suka wuce.
Kanin labaran kenan. Yayin da jama'a ke ci gaba da alhinin iftila'in da ya sanadiyar mutuwar almajirai 8 a jihar Kebbi, za ku ji wani mataki gwamnatin jihar ke ɗauka. Za kuma a ji cewar wasu mahara da ake zaton mayakan Boko Haram ne sun hallaka sojojin Najeriya 6 a jihar Niger. Muna tafa da ƙarin bayani. Baya ga haka kuma, yayin da hukumomi a Najeriya suka fara kai farmaki wuraren da ake sayar da kayayyakin masarufi da nufin tabbatar da farashin kayan abinci, za ku ji cewar hukumar ta kai sumame a wasu manyan kasuwannin ƙasar. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasir Adamu El-Hikaya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Akalla Falasɗinawa 13 aka kashe a wani hari da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yamma da kogin Jordan a cewar sojojin Isra'ila da na Falasɗinawa a jiya Asabar. Isra'ila ta ce sojojinta sun kawar da 'yan ta'adda 10 sun kuma kama mutane 8 a yayin farmakin da suka kai a sansanin 'yan gudun hijirar Nur Shams. Ƙungiyar ta masu tsananin kishin addinin Islama ta ce mambobinta 3 sun mutu. Ƙungiyar Tolkien Brigade, wacce ta kunshi sojoji daga ɓangarorin Falasɗinawa da yawa, ta ce mayakanta sun yi musayar wuta da sojojin Isra'ila a jiya Asabar. Akalla jiragen sama marasa matuƙi 3 ne aka ga suna shawagi a saman yankin sansanin Nur Shams, yayin da sojojin Isra'ila suka shiga cikin sansanin da motoci masu sulke. 'Yan jaridar kamfanin dillancin labaran AFP sun ji ƙarar harbe-harbe, sun kuma gagawar mutane a kan titi, sannan jiragen sama marasa matuƙi na Isra'ila sun lalata gidaje da yawa. Wata fashewa da ta faru a birnin Kabul ta yi sanadin mutuwar mutum daya, wasu uku kuma sun jakkata a yammacin jiya Asabar a cewar 'yan sandan Afghanistan, harin da kungiyar IS ta dauki alhakin kai shi. An kai harin bom din ne a unguwar Kot Isangi da ke kusa da wani yankin al'ummar Hazara da galibin su 'yan Shi'a ne da ake kuntatawa waɗanda kungiyoyin 'yan bindiga suka sha kaiwa hari. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zadran ya ce an dasa bom din ne akan wata karamar motar bus. Wata sanarwa da aka fitar a yammacin jiya Asabar ta ce direban motar ya rasa ransa, sannan wasu farar hula su 3 sun jakkata. Sanarwar ta kuma kara da cewa jami'an tsaro na kan gudanar da bincike akan aukuwar lamarin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yayin da jama'a ke ci gaba da alhinin iftila'in da ya sanadiyar salwantar rayukan almajirai 8 a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, gwamnatin jihar ta ce za ta ɗauki matakan kare sake aukuwar hakan a nan gaba. Almajiran na makarantar Malam Dan Umma sun haɗu da ajalinsu ne lokacin da ƙasa ta rufta a kansu yayin da suke haƙar ƙasa a wurin. Abinda masu kula da kare haƙƙin yara suka ce bai dace a bari yara suna irin wannan aikin ƙarfin ba. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Dutsen Dukku dake unguwar Badariya a cikin garin birnin Kebbi na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya ya kasance wurin da jama'a ke gina suna dibar kasa domin amfanin yau da kullum.
Ba blo ake dibar kasa a wurin ayi blo ba, bata da kauri ko daurin da za ta yi blo, kasa ce haka. Sai dai a diba don yin wani amfani da shi ko ci kwar yawanci. Kuma gwamnatin jiha ba wai sai ta ba da izini mutane su buƙaci al'amuran da suke buƙata na yau da kullum, abin da ke kusa da su na su yi amfani da shi ba. Abubuwa ne waɗanda mutane ke nema kansu sauƙi ta hanyoyin da suke ganin akwai abubuwa kusa da su wanda kan taimaka musu.
Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kebbi kenan Yakubu Ahmad yake bayani akan yadda jama'a ke amfani da wannan wurin. Samun ƙananan yara da hannu ga ginar ƙasa a wannan wurin abu ne da masu fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara suka ce bai dace ba, domin ko bayan irin wannan ibtila'i da ya faru yana da illoli ga rayukan yara, a cewar Rabi'u Bello Gandi na ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara.
So lalle wannan yakan taɓa rayuwarsu da iliminsu da walwalarsu da ma a girmansu, don za ka ga duk wanda aka sa irin wannan aiki na wahala irin yadda ya kamata ya girma, yadda irin ƴan uwansu wanda ba su wannan aiki suke yi ba za su yi irin haka nan ba. Wanda kaga wannan ya yi karo da dokar kula da walwala da kuma jin daɗin ƙananan yara ta Najeriya da kuma jihohin arewa gabaɗaya.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a jihar Kebbi na Fiwa Abubakar ta ce tana gudanar da bincike akan faruwar wannan lamari.
An samu cewa ƙasa ce ta rusgawa mutane masu ƙoƙarin yin bulo na ƙasa haka. So kuma an samu an ceto wasu daga cikinsu wanda aka garza da su asibiti Sariha da ke nan birnin Kebbi. Daga ƙarshe dai an samu likita ya tabbatar da mutum takwas daga cikinsu Allah ya masu rasuwa. Yanzu dai ana kan bincike, ba zan so in yi ƙasa a gwiwa ba kan binciken da ake gudanarwa. Insha Allahu an gama da bincike, ta zo bincike mai gudana muna insha Allahu za mu sanar muku.
Tuni dai da aka yi jana'izar yaran su takwas inda jama'ar gari ke ci gaba da nuna juyayi musamman ganin wannan shine karo na farko da aka samu irin wannan ibtila'i a jihar Kebbi.
To abu ne gaskiya mai matukar ban tausayi. Abu ne kuma wanda duk mai hankali ya cancanci ya nazarinsa da musu addu'a.
Akan ga Allah ya ji kansu, kuma su kuma uwayensu abba Allah ya ba su juriya.
Muna matuƙar farin ciki dangane da wanga abin da ke faruwa. Ubangiji Allah ya ji kansu da rahama.
Ita kuwa gwamnatin jihar ta ce ya zamo mata dole ta yi nazarin aukuwar lamarin kuma ta ɗauki matakin kare sake aukuwarsa a nan gaba. Kamar yadda kwamishin yaɗa labarai na jihar Yakubu Ahmad ya bayyana.
Ina baka tabbacin insha Allah za mu dube shi a gwamnatance duk matakin da ya kamata mu ɗauka, ba tare an tsawala mutane ba, matakin da zai kawo kariya ga jama'a. Insha Allah za mu ɗauki wannan mataki bi iznillah.
Yankewar ƙasa ko kuma mahaƙar ma'adanai surupta su rufe mutanen da ke ƙasansu abu ne da ya sha faruwa a ƙasashen duniya wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane da dama. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A yau Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasar Sri Lanka ta yi ƙoƙari wajen tabbatar da adalci yayin da ƙasar ke bikin tunawa da mutane 279 da suka mutu a wani hari mafi muni a kan farar hula da ƙasar ta taɓa gani shekaru 5 da suka wuce. Babban jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar, Mark Andre France, ya faɗa a wani taron tunawa da mutanen da suka mutu a Colombo cewa ya kamata a gudanar da binciken kwakwaf don gano waɗanda suka aikata mummunan harin da aka kai a lokacin bikin Easter a shekarar 2019. Wasu 'yan ta'adda ne suka tada bom a wasu majami'u guda uku da otel guda uku a harin ƙunar bakin wake mafi muni da aka taɓa gani a tsibirin wanda ya auna farar hula, amma iyalan waɗanda lamarin ya shafa sun ce har yanzu suna jira a yi masa adalci. Yayin da ƙasar Ghana ke marhaban da dubban 'yan gudun hijirar ƙasar Burkina Faso da ke gujewa tashin hankalin 'yan ta'adda a kan iyakar ƙasar, Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar kare haƙoƙin Fulani ta Tabitha Falaku ta yi zargin cewa ƙasar Ghana tana korar 'yan ƙabilar Fulani masu neman mafaka, wani mataki da masu sharhi suka ce zai iya dasasar da farin jinin Ghana a fuskar duniya ta ɓangaren kare haƙoƙin masu neman mafaka. Tuni dai gwamnatin ƙasar ta yi watsi da wannan ikirarin. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yakubu Musa Bare shi ne Sakatar Janar na Kungiyar Ƙasa da Ƙasa mai fafutukan ƙare haƙoƙin 'ya'yan ƙabilan Fulani, wato Tabitha Falaku, ya gaskata muryar Amurka wannan ikrarin, yana mai cewa
da wannan rikici ya faru daga Burkina, yawanci sun shigo Ghana saboda neman tsaron kansu da iyalinsu da dukiyansu. To she zamana ba Fulanawa kaɗai ba, Musawa da makamancinsu iri dawa sun shigo, amma shi aka zo ana zabe Fulanawa mata da yara musamman da tsohohi ana maida su Burkina Faso. Da muka tashi da tsaye, National Security da Ghana Immigration Service da Ghana Army su suka take wannan operation. Da tsaye da muka tashi muka samu wannan labari, muka bincika, menene ya faru, me yasa ake kama su ana maida su, wai an pick intelligence, su yan jihadisi ne? To ai ba su kaɗai ne suka shigo ba.
A wata sanarwar da ta gabatar a baya-bayan nan, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dukkin Duniya UNHCR a takaice da ta shafi shekaru suna haɗa kai da gwamnatin Ghana wajen ceto masu neman mafaka, ta nuna damar ta matuƙa bisa rahotanni game da korar ɗaruruwan 'yan ƙasar Burkina Faso, musamman mata da ƙananan yara waɗanda suke neman mafaka a Ghana, inda take cewa wannan ya saba wa dukan ƙasa da ƙasa, musamman na ƙare haƙoƙin 'yan gudun hijira, tare da buƙatar da gwamnatin Ghana ta janye wannan matakin. Ghana dai tana da daɗaɗɗen tarihi na kiyaye dokan ƙasa da ƙasa game da 'yan gudun hijira. To ko shin wannan ikrarin korar masu neman mafaka daga ƙasar Ghana zai iya dushe farin jininta? Wannan ne tambaya da Naima Muhammad Bumbida, shugaban ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan ƙare haƙoƙin mata da ƙananan yara, wato Girls Not Bride, inda yake cewa
muna da abin da muka kira right to identity. Aka yi ka doki bakinka ka sika asalo ka ce na fito Togo ko na fito Mali ko na fito Burkina, sai there is a form of identity. Ghana tana da hanya ta sare waɗansu kansu shiga kasanta, saboda la'alla ba ta yadda da su da kansu da za su shiga ba. Amma that doesn't say kaman Ghana na da hanya kaman ya tauye haƙƙin wani, amma haƙƙin mai shin kuma yana end ne inda na Ghana zai fara. Yasa ni abin da na gani cikin wanga ne ya bata sunan Ghana ka dan ya bata irin yanda aka sarmu freedom and justice.
To sai dai tuni ma'aikatar tsaro ta ƙasar Ghana, wato National Security, a cikin wata sanarwar da ta fitar ta nuna adawanta bisa ikrarin da kungiyar Tabitha Falaku din ta yi, inda take cewa ma'aikatar da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Ghana da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya sun kafa wata cibiyar karbar baki na wucin gadi a yankin jihar maso gabashin kasar, wanda za ta iya ɗaukan kimanin mutane 2,100 da suka rasa masugunansu. Shi kuwa ministan zango a Ghana, Honorable Bana Abdullah Banda, ya faɗawa manema labaru cewa kundin tsarin mulki na ƙasar Ghana ba ta nuna wariya, a don haka 'ya'yan ƙabilan Fulani suna da muhimmanci da suke bayarwa wajen ci gaba na ƙasar Ghana.
Kundin tsarin mulkinmu na Ghana ba ta nuna wariya, shine ba ta nuna bambanci tsakanin ƙabilu.
Tun a farkon shekarar 2022 ne 'yan gudun hijira da yawansu ya zarta 15,000 suka tsere daga Burkina Faso zuwa arewacin Ghana don gujewa rikici da ya barke tsakanin sojoji da kuma manyan kungiyoyin jihadi su biyu da suka hada da JNIM mai alaka da Al-Qaeda da kuma kungiyar IS. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To madalla, wasu mahara da ake zaton mayakan Boko Haram ne sun hallaka sojojin Najeriya guda 6 a jihar Niger da ke arewacin kasar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Rahotanni daga yankin Alawa ta ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa bayan da waɗannan mahara suka kai wannan hari ne, sojojin suka yi ɓatan dabo. Amma daga bisani a ranar Asabar ɗinnan aka samu gawarwakinsu a ciki har da mai muƙamin kaftin da kuma wani guda mai muƙamin manjo, wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi. Ya ce lamarin ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin, sannan ya yi ƙarin haske a kan yadda ya ga gawarwakin waɗannan sojoji.
To an dai ta neman su sai dai ɗazu ne aka dawo da gawarwakin su duka su biyar ɗaza aka dawo da su aka dawo da na jiya mutum shida kenan suka rusu.
Su sojojin?
Sojoji akwai captain guda ɗaya na nan erana akwai captain da ke Alawa su ne captain haka ya faru. An dawo da su akwai halbin bindiga a ƙafafuwansu cinyoyinsu akwai ɗauri a hannunsu ta baya akwai kuma halbi a kawunansu duka waɗannan captain guda biyu sannan kuma ɓarayin sun cire musu kakin su.
To gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya ce tabbas lamarin ya faru amma kuma ba su buƙatar a san ko sojoji nawa ne aka kashe.
Actually sun samu son kashe su kuma suka yi recovery da kansu. Amma kaga is not something that they might be saying 20, 30 ko 10 ko 5 haka. They write their reports and send to army headquarters. But the father that answered some already.
Wace ba ku san yawan mutanen ba ke?
Shi ne nan cewa ko mu sani ai ba dole ne mu gaya ma duniya cewa ga yawan sojoji. Don ai it affects the morale ko ne wannan fighting troop. By example nan ji mun dawo muka ce muka gaya ma sojoji cewa an kashe mutane 20 cikin su. Kaga wani lokaci figo na civilian da dama za a iya fa kuma ko su ma is not too good a dinga fada cewa ya kai kaza.
Amma ba wani sojoji da ba ka ga ku ya kamata ku rika faɗin gaskiyan maganan aje daga wurin ku maimakon a dinga jin kaza kaza can.
To ai shine nake cewa na ce wani gaskiya is not need ka dinga fada gaskiyan kashwati. Yes an samu kashwati kuma we are not too happy with it.
Kawo a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon harin. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. Wannan dai alama ce da ke ƙara nuna cewa mayakan na ƙungiyar Boko Haram na ƙara ƙarfi a wannan daji na Shororo. Da adama tun a baya hukumomin jihar Niger suka ce har ma sun fara kafa tutocinsu a wasu yankuna na Shororon. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yayin da hukumomi a Najeriya suka fara kai farmaki wuraren da ake sai da kayayyakin masarrufi da nufin tabbatar da farashin kayan abinci, inda a baya-bayan nan hukumar da ke kula da farashin kayan abinci ta kai sumami a wasu manyan kasuwannin kasar. Wakilin Mulami da Abubakar Sakwato yana dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar da ke sa ido kan harkokin kasuwanci ta Najeriya, musamman ma yadda 'yan kasuwa ke sa farashin kayayyaki tashi fiye da kima, tare kuma da tilastawa 'yan kasuwa da su dawo da farashin kayayyaki tsaka-tsaka, musamman bisa la'akari da kuɗin ƙasar wato naira ya yi daraja, yayin kuma da dalar Amurka ke ta faɗuwa a ƙasar, ko da yake dai tsadar ta kayayyaki ta ta'azzara ne matuƙa a ƙasar ta Najeriya. Kuma da dama 'yan kasar musamman 'yan kasuwa sun ta'allaka tashin farashin kayayyaki da dalar Amurka, ganin da cewa yanzu dalar ta Amurka ta sauko a kasar, kuma farashin kayayyaki ya ki saukowa a kasa. Hakan ya sa wannan hukumar daukar mataki musamman na rufe wasu shaguna da kuma tilasta ma 'yan kasuwa da su sauko da farashi, yayin wani samame da suka kai a baya-bayan nan musamman a Abuja babban birnin kasar. Ga abinda shugaban hukumar na masu kare haƙƙin masu sayan kaya Alhaji Adamu Abdullahi ke cewa
kamar kungiyoyi da duk masu da kaya suka kama kai a kasuwanni, malamai idan za ka shiga kasuwar wuce ko garki nan kace za ka sai da kwai, ala misali a ce kai kana da gonar kaji, kajin ka sun yi kurka da uku za ka zo kasuwa ka je ka sayar. Don ka zo kasuwar wuce ka saka fiye ka sai da kai kwanan da kanka ba, a'a akwai kungiya ta masu da kwan kaji ko kwan zabi ko kwai da ya rabu a kasuwa, su ne kun da suka tafi hakikance kan cewa ga kuɗin za na kowane kwai ko kuma kowane firgin kwai. To kaga wannan dokar mu ba daidai ba ne, don bai kamata a ce masu kaya sun haɗa kai sun tsaye da farashi ba. Idan an yi haka ba za a samu daidaito a farashi, mu ko hukumar aikin jijiyar ta samu daidaito a farashi.
Su ma dai 'yan Najeriya da dama musamman masu sayan kayan masarufi ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
They tell us say if as the dollar they rise, they make things dear for market. Even watermelon, dollar rise for watermelon.
Wannan tana cewa ne 'yan kasuwa suna cewa dalar Amurka Amurka ta yi tsada, to gashi dala ta faɗi ƙasa warwas, duk da kankana kuwa ta yi tsada a yanzu. Saboda tashin dalar Amurka, ka duba fa duk da gidan da nake saya naira 100, yanzu ta koma naira 200, kuma suna ta Allah ka wannan ne da dalar ta Amurka. Abin mamaki ma shine tsadar kayayyaki a kasuwannin da muke ciki.
The naira don't rise, so things still dey expensive for market, you understand?
To, ai ka san halin dan Nigeria yanzu. In an ce abun ya kara kudi, za su giya ma kowa. Amma inda abun ya rage din, su suke ragewa. Mu dai mu rige mu saboda shan wahala, amma ya kamata a ce tunda an ce kudi dollar ya fadi, irin su shinkafa, da su sugar, da su milk wanda ana kawo su da kasan waje, ya kamata a ce sun rage. Bella ce abun da muna gona, muna noman shi a cikin gona gonakin mu, irin su dankali, irin su barkono, ga sunan dai. Amma har yanzu kudin su bai rage ba. To, ba jin dadi, amma muna roƙon su ƴan kasuwa, su ji tsoron Allah. Abu da zan yi musu kai, su ji tsoron Allah, saboda Allah su ji tsoron Allah.
To ko ya ƴan kasuwa za su ce gangane da wannan lamarin musamman na tsadar kayayyaki a Najeriya? Alhaji Cika Sarkin Gishiri shine shugaban ƴan kasuwa na jihar Sokoto.
Ya an samu ci gaba na farashin dala ta yi ƙasa. Madadin naira 1,950 a yanzu nan dala ta koma naira 1,000. To amma fa har yanzu kamfuna bamu ji sun ce komai ba. Ko yaushe ana zargin ƴan kasuwa suke masibantar da jama'a suke ƙara ma kaya kuɗi ba bisa ka'ida ba. To ƴan kasuwan nan fa abin da suka so ga kamfani shine za su zo su saida. To amma fa jama'a a duba a gani, muna kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin da abin ya shafa su sanya idanu ga wannan faduwar dala. Kamfuna su ma su sauka ma al'umma. Domin babu dalilin dala ta yanke kuɗi kuma a ce an kasa mu rage ma kaya kuɗi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma sai a biye mu zuwa shirinmu na gaba, dandalin ƴan jarida a Najeriya tare da Nasiru Adamu El-Hikaya.
Malamai barkanmu da dawowa dandalin ƴan jarida na sashen wasu na muryar Amurka, wanda za mu taɓo wasu darussa guda biyu. Na farko akwai maganar hukumar nan ta kare haƙƙin masu sayen kaya. Ta shiga wasu shaguna saboda tabbatar da daidaiton farashin kaya. Na biyu za mu taɓo batun da shi mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga shugaba Tinubu, wato Malam Nuhu Ribadu, cewa yanzu harkokin tsaro abubuwa sun fara inganta. Ba mamaki muna da lokaci na uku mu taɓo ƙarancin wutar lantarki. Muna tare da Al-Mustafa Haji Sufi, shahararre ne wajen yaɗa harkokin labaru a yanar gizo. Sai Malam Yau, ma'aikaci ne na gidan rediyon jihar Taraba a Jalingo. Yau, me zaka ce kan wannan mataki da hukumar kare haƙƙin masu sayen kaya, matakin da take ɗauka?
Ita wannan hukuma aiki da ta sanya gaba yana da kyau, saboda idan aka yi la'akari da yadda a baya aka yi ta koke-koken cewa farashin dala ya hau, shine sababin hauhawar farashin kayayyakin masarufi, wanda kowa yana fakewa da maganar farashin dala. Amma da yake a yan kwanakin nan kuma Allah ya taimaka, farashin dala ya sauka, ita kanta darajar naira ta kara daraja, naira tana kara daga daraja. To kamata ya kuma su masu kayayyaki su ma a fara gani, tun da dala ta sauka naira ta kara daraja, su ma kayayyakin su suka alama. Amma duk a baya kuma wani abu da ya faru sai a ce ai saboda tashin farashin dala ne naira ta rukushe. To yanzu kuma tun da yake nan ta fara sauka, ya kamata mu fara gani a kasa. Amma har yanzu kaga suna fakiya. To ita wannan hukuma idan ta fara wannan aiki yana da kyau, don ta nuna musu cewa laifin ɗin su ma suna da laifi gaskiya.
Al-Mustafa Haji Sufi, wasu ƴan kasuwa na cewa ai ba nan take bane da dalar ta sauka shikenan sai su sauke farashi, ba mamaki suna aiki da tsohon farashi.
To gaskiyar magana, ka san sha'ani na kasan nan, al'amari ne muna da son zuciya, kuma son zuciya bacin zuciya. Mafi yawancin al'umma yanzu nan da shi mai girman shugaban kasa ya tsikin sa na farko na kama mulki, yace nan da kwana 28 ko da 9 za a danye tallafin man fetur. A daren suka danye tallafin man fetur din a gari, aka jima ya tafi 600-600. Ba a yi sati ba haka aka ta yi, kaga ba su jira wa kiran kwanaki 29 na tsohon sadin sun ma ya kare ba, saboda zalunci ta bangaren kaman mai. Kuma daga mai ya tashi da makomi ya kan tashi. Babban matsala kuma yanzu ita wannan dala da ake cewa ta danyi ƙasa, naira ta tashi, ko mutum me yake sayarwa? In ka masa magana sai ce maka shi tsohon sari ne, in ka je sayar ruwa sai ce maka tsohon sari ne, wanda ba dalar ma ke sayar ba. Idan duk abin da ka je sai a ga daren sai ce maka tsohon sari ne. Abin da na tattauna da wasu ƴan kasuwa ma da suke zuwa irin su Kano, su Lagos, su Jos suke tabbatar mana cewa in ana so a ga tasirin naira a yanzu ba za a gani ba sai Allah ya kai mu sabo shekara. Sabila da kaman su kamfanoni sun yi amfani da tsohon lokacin dala tana daraja ne suka sai kayayyakin su suka yi kirkiro su. Don haka duk wani abin da mutum zai gani a yanzu fa sai dai ya hakuri sai nan da dan watanni in an shiga sabo shekara. Amma maganar dan dala ta fadi naira ta yi sama a yi tsammanin za a ga saukin, suka ce wallahi wannan saukin ba yanzu ba. To mafi yawanci shi yasa gaskiyar magana a zahirance za ka ga a jikin talaka ko a jikin al'umma ko a jikin abin da ake saya za ka ga zai wuya mutum ya ce ga hasken ko kuma ga abin da aka samu.
Malam Ya'u, duba mana, bari mu shiga harkar tsaro. Mai ba wa shugaban kasa shawara kan tsaro Malam Nuhu Ribadu a ziyarar da yake jihar Sokoto ya ce kusan duk waɗanda yanzu aka kama ke hannun ɓarayin daji an samu an karɓo su kuma ana cimma nasara wajen harkokin tsaro. Me za ka ce kan wannan bayanin nasa?
Eto, kasan gaskiya kamar da shi na ba shugaban kasa shawara kan harkar da ta shafi tsaro shi Malam Nuhu Ribadu ya bayyana na cewa duk waɗanda aka riga aka yi garkuwa da su an riga an sako su. Eto, ina da sanawar aka a waɗansu ɓangarori kenan, tunda waɗansu ɓangarori idan ba ka manta ba ko safiyar yau din nan na ji a kafar watsa labarai cewa kan jihar Zamfara akwai ƴan ta'adda waɗanda suke sun riga sun mamaye wani ƙauye. Wannan kauyen kuma har sun ba su umarni akan cewa akwai kuɗin da za su biya na idan suna so su zauna lafiya sai su biya kuɗin fansan zaman su na lafiya wannan kauyen. To akwai ire-iren su da dama. Alal misali kamar mu a nan jihar Taraba akwai irin waɗansu waɗanda ake ɗauka daga lokaci zuwa lokaci a waɗansu ƙananan hukumomi musamman ma idan aka yi la'akari da yadda ƙananan hukumomi kamar irin su ƙaramar hukumar Jamiu har ta kwana da zirgin banda ma Allah ya taimaka shi gwamnan mu na jihar Taraba na yanzu shi kana Abu Kefas, Dr. Abu Kefas ya yi tashi zayin daka ya ga cewa ya haɗa kai da su jami'an tsaro musamman ma Maharba da sauran 'yan sa kai wanda ake kira 'yan sintiri inda suka yi ta aiki ba dare ba da ba rana irin waɗanda aka yi garkuwa da su aka samu nasarar karɓo su. To a irin waɗanda ana samu.
Yau in ka duba watakila shi Malam Nuhu Ribadu yana maganan sanannun waɗanda ake ta neman kuɗin fansa irin kamar ɗaliban makarantar jami'ar Gusau waɗanda aka sako da kuma yaran nan 'yan makarantar Kuriga jihar Kaduna.
Eto, wannan sarkaki an yi nasara kamar irin waɗanda su aka ɗauki garkuwa da su ɗalibai na yankin Kaduna nan kaga nan ma an samu nasara sosai a wani lokacin da aka taimake su a kwanakin baya. To musamman ma gaskiya za mu ce abin ayaba ne, muna kira kuma gare su a kan su ƙara tashi ne su ƙara ɗaura ɗamara da wannan aiki da suke yi. An zuwa musu ido duk da ta zuwa musu ido kuma 'yan tashi kuma ba su ido kuwa mu ga cewa ranar suna taka muhimmiyar rawa wai misali a kafar watsa labaru akan cewa ana samun kwanciyar hankali a waɗansu wuraren waɗansu wuraren da sun samu waɗansu wuraren kuwa ana samun matsaloli da dama har zuwa wani lokaci. Amma muna fata alkhairi Allah dai ya ƙara sa a ƙara cin mu dole abubuwan da suka sanya a gaba kuma al'umma su ƙara ci musu da su ƙara yi musu addu'a na Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a wannan
ƙasa. Amma ba zai rufi ya ka ɗauki wannan labarin na shi Malam Nuhu Ribadu.
To kusa magana ba za mu ce komai ba sai dai mu ce Allah ubangiji ya tabbatar mana da tsaron da zaman lafiya. Babban al'amari yau a misali in an cimma nasara a bangaren karɓo ɗalibai ko na jami'ar Zamfara ko na Suwaye a yau din kuma za ka samu a ƙauyukan Zamfara a yau din nan aka sace wasu. Yau a misali ko Taraba daga ɗan Taraba da ake buga da shi a yau din nan wasu kinnafa za a suka rayuwar da bakon Suwaye ba sun je har iya suka samu sarki guda suka kakke shi a nan gason. Kaga duk irin wannan sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi raji'un. Babban al'amari yau ko satin da ya gabata ai ni ina gani ba ma ci gaba bane mu kasa irin Najeriya take da ƙwararrun jami'an tsaro fitattu wanda suka san makamar aiki. Yau a misali wai a ce wasu yan dauki kuɗi an biya hukuma yanzu a misali a Abuja kwanakin ba abin da faru minista Abuja ce zai dauki naira miliyan 20 in aka yi kokari aka kama ɓata gari da suke sace mutane kaga an yi kokari an kama su. To kaga irin wannan bai kamata a ce wasu an ba da wani abu ba.
Almustapha Jisubi, mu rufe da batun wutar lantarki. Akwai an ƙara kuɗin wuta ana cewa wutar za ta inganta, akwai masu matakin farko a ba ca da sauransu. Ya akwai wutar ko kukan sa ana samun wutar ko kuma dai magana ce kawai?
Ma Nasir sai mu ce inna lillahi inna ilaihi raji'un. Idan akwai masifa da ta fi shafar talaka, ta shafi na birni, ta shafi na ƙauye, ta shafi na kusa, ta shafi na nesa, babu kamar da masifar wutar nan. Wallahi al'azimi mun ma fi da rasa wutar tun da ma aka ce an ƙara kaman wannan kuɗaɗe da ake son za a ƙara na wutar, wutar sai ta fi lalacewa sai aka fi rasa ta. A da can ma wutar ba samuwa take yadda ya kamata ba. Mu dai kamar a jihar Bauchi irin su Gombe da ke kamfanin Jos Plateau, Bauchi Benue, Taraba wajen cikin guda hudu wallahi alazimi hutan da ake samu a dadin ma a awa 24 bai wuce ana samu awa 10 bane to yanzu awa 10 ma gaba daya abin da ake samu wallahi alazimi bai wuce awa 4 ba ni kai na shafa da awa 4 mutane suka ce malam bai wuce awa 2 awa 3 ba yanzu sai tun da safiyar Allah
to madalla ma sauraron mu da haka kuma muka ka karshen shirin namu na yanzu idan Allah ya kai mu da daddare za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai anjima in Allah ya kai mu da daddare.